Yabudu godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yardarsa da amincewarsa muka sake haduwa a wannan yammaci yammacin litinin 19 ga watan Shawwal a shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda daidai da 26 ga watan 8 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma cikin yardar Allah a yau ne za mu ci gaba da darussanmu da aka saba na mako-mako bayan dakatawar da muka yi saboda azumin watan Ramadan da tafsirin Al-Qur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi dukkan ayyukan da muka aikata salihai a wannan wata da ya gabata Allah ya sa mun dace mun ci jarabawar da Allah ya yi mana a wannan wata Allah ya sa muna cikin waɗanda aka yanta daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna Allah ya sa kuma wannan darussa da muka ɗauka na Ramadan su bi mu har ƙarshen rayuwarmu halayenmu su canza ɗabi'unmu su canza mu ƙara samun kusanci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ayyuka da aka gudanar a cikin wannan wata muna fata Allah ya saka da alheri da dukkan wanda suka aikata kuma kowa ya samu ladansa a mizani a ci gaba da karatunmu na wannan littafi A'lamus Sunna Al-Manshura li'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura na al-Sheikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami amma kun ko in ce kai a darasin karshe da muka yi kafin wato watan Ramadan muna tambaya ta 169 mun karanta tambayar an fara ba da amsa lokaci ya kure na dan koma na ji na sauraron abinda aka yi shi yasa na tuna sosai dan ban sa alama ba mun karanta wannan tambaya an kuma karanta an fara karanta amsar sai lokaci ya kure mai don haka kasancewar zamanin ya dan mana tsawo tsakanin mu da karatun zamu faro daga kan ita kanta tambayar sai mun maimaita komai insha Allah Allah ya sa mana albarka cikin waɗannan darussa Allah ya amfane mu da abin da mai fada yake fadi shi ma Allah ya bashi ikon aiki da abin da yake fadi masu sauraro kuma a ko ina suke Allah madauki ya ba su damar fa'idantuwa abin da yake daidai Allah kimsa a cikin zukatansu abin da yake kuskure kuma Allah ya gafarta mini ya kuma hana shi shiga kawunan mutane a tambayar ita ce idza qila lana hal as-sujudu lis-sanam nan ne ko to bismillah karanta
bismillahir rahmanir rahim qala al-muallif rahimahullahu ta'ala idza qila lana hal as-sujudu lis-sanam wal-istihanatu bil-kitabi was-sabr ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wal-hazm bid-din wa nahwu dhalik هذا كله من الكفر من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين فقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل
عرفتم
نعم وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل
نعم
اعلم أن هذه الأربعة وما شكلها
شاكلها
وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس
واقعة
نعم واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فهي وإن كانت عملية في الظاهر
عملية
فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معالد مارد
مارد
مارد وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب إلى قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ونحن لم نعرف الكفر الأصغر
لم نعرف
الكفر الأصغر بالعمل مطلقا بل العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب
والعمل.
نعم والعمل.
أحسنت وبوركت ونفع الله بك. Wannan tambaya kafin karanta ta, saboda mun yi nisa da bamu da karatun, mu dan tuno kadan abin da ya gabata. Bayan malam mai littafi ya gama mana bayani da ya shafi wato rukunan imani da Allah, imani da mala'iku, manzanni, littafai, ranar ƙarshe, imani da ƙaddara. Bayan gama wannan ya mana magana kuma akan shi kansa imani, me ake nufi da shi, me yake shiga cikinsa, me yake fita. Kuma sannan bayan gama wannan sai ya zo kan maganar kafirci, bayan mana da kai magana akan ihsani, sai ya zo kan al-kufur. Kafirci nau'i ne, mun ji nau'o'in da ya kawo mana. Sannan kuma akwai babba, akwai ƙarami. To wannan babba da ƙarami da ya zo ta'arifinsu wajen bayanin me ake nufi da kowanne. In ba kuma ta ba, ya yi mana bayanin al-kufrul akbar da cewa shi ne ake ce ma al-kufrul i'tiqadi, kafirci babba wanda ke fidda mutum daga musulunci, shi ne kafirci na zuci, yana can cikin zuciyar mutum abinda ya aikata galibi kai, yana faruwa ne sakamakon abinda ya auku a zuciyar mutum na canjin niyyarsa, ko kafircewa da Allah har zuci, ba wai aiki ne da gaɓuɓɓen jiki kawai aka aikata ba. Mun fahimci wannan. Sannan ya ce mana aiki kafirci kuma nau'i na biyu shi ne kafirci al'amali, wanda shi ake ce ma al-asghar, kafirci na aiki kuma ana ce masa ƙarami. Me yasa ake ce masa ƙarami? Saboda baya fidda mutum daga addinin musulunci. Ana ce masa amali saboda galibi ana yinsa ne da gaɓuɓɓen jiki. Gaɓuɓɓen jiki ne in sun aikata wani abu, kuma sai aka samu cewa nassi a Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kira abun kafirci. Har mu karanta misalan waɗannan, inda ba ku manta ba, waɗanda Allah sa suka yi muraja a abun, ba sai mun maimaita waɗannan ba. Yawwa, to abin da ya kawo wannan tambayar yau shine, bayan ya yi bayanin kafirci babba da ƙaramin, da kuma cewa babban shine na zuci, sannan kuma ƙaramin shine na gaɓuɓɓen jiki, to sai yake cewa akwai wata tambaya za ta iya tasowa. Sai yake cewa idza qila lana, in aka ce da mu hal sujudu lis-sanami, shin yin sujada ga gunki, mutum kawai a ganshi ya sunkuya ya yi sujada ga gunki, wal istihanatu bil kitabi, da wulakanta Qur'ani, wa sabbur rasuli, da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal hazmu bid-dini, da izjili da addini, wa nahwu dhalika, da makamancin waɗannan ayyukan da ya kawo mana misalin guda hudu, yace hadha kulluhu min al-kufr al-amali fi ma yadhharu, waɗannan dukkanin su kafirci ne na aiki cikin abin da yake bayyana ga mutumin da ya ga abin. Saboda me? Domin da gaɓuɓɓen jiki aka yi. Yawwa, domin kaga mu duba kowanne sujada ga gunki, kaga sujada aiki me? Aikin jiki ne. Jiki ne ya sunkuya ya ɗora goshi a ƙasa a gaban gunki. Yawwa, ba zuciyar mai aikin muka hango muka ga cewa akwai kafirci ba ko? Yawwa. Haka nan wulakanta Qur'ani, mutum ya ɗau Al-Qur'ani ya jefa shi sama ya faɗo ya sa ƙafa ya taka shi, wannan kaga da aikinsa ne nuna mana abin da ya aikata. Yawwa. Wa sabbur rasuli, ko ya buɗe bakinsa, harshensa ya motsa, ya yi magana, maganan nan kuma ta zama zagi ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan shi ma gabar jiki ce ta aikata. Ko kuma izgili da addini, a wani abu na addini ake yi sai izgilanci da shi yace kaga dubi ma mun dai mu ta shan wahala ba ma san inda abin zai kare ba misali yawa izgili ga addini kaga wannan shi ma magana ce da baki mutun ya fade ta to sai ce da makamantan irin waɗannan ayyuka hadha kulluhu min al-kufr al-amali fi ma yadhharu dukkanin su yadda da yake bayyana gare mu ayyuka ne ko kafirci ne kai na aiki gabubban jiki ne suka aikata wannan aikin haka ne ko ba haka ba yauwa to sai ce tunda haka ne kuwa falima haka za ku karanta nan ba falan bane falima ma'ana dan menene eh kamar ka ce falima za a larabcin duk ɗaya ne ma'ana su ɗaya da wannan falima kana mukhrijan min ad-din to me yasa aka yi ijma'i akan cewa waɗannan abubuwan guda hudu da makamantansu suna fidda mutum daga addini ba wanda ya saba akan wannan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kafiri qat'an duk wanda ya wulakanta alqur'ani ya zama kafiri kafirci sosai na fita daga addinin musulunci haka nan duk wanda aka ga yayi sujada ga gunki shi ma haka haka nan kuma duk wanda ya izgilanci ga addinin musulunci shi ma ya fita daga addinin tunda baya kansa to waɗannan abubuwan a zahiri aikin gabubba ne to amma me yasa aka ce suna fidda mutun daga addinin musulunci wa qad arraftum tare da cewa ku a wannan littafin naku ku malamai kun yi mana ta'arifi arraftum ba arraftum ba in kace arraftum kun sani nan ba zancen sani ake ba dan ya kawo wannan tambaya ne saboda mutumin duk da ya fahimci wancan ta'arifin na ba an ce ta'arifi ana nufin me definition wato bayanin ma'anar wata kalma yawa gashi ku kun bayyana mana ma'anar al-kufr al-asghar shi kafirci karami bil amali cewa shine na aiki to ai ga waɗannan su ma na aiki ne yaya kuma suka tsallake suka aikata abinda aikin kafirci karami baya aikatawa Allah ya sa kun fahimci tambayar yawa to ga amsa sai ce ilm ka sani anna hadhihi al-arba'ata cewa waɗannan al'amura guda hudu wa ma shakalaha da abinda shakalin sa yayi zama irin nasa ma'ana abinda ya kama da su yawa laysa hiya min al-kufr al-amali ba sa cikin kafirci karami illa min jihati kauniha sai kawai ta bangaren cewa sun kasance waqi'atan sun auku ne bi amali al-jawarihi ta bangaren wato ayyuka na gabubba fi ma yadhharu lin-nasi cikin abin da yake bayyana ga mutane ma'ana waɗannan abubuwa hudu an sa su ne kawai a bangaren al-kufr al-amali kasancewar mutane suna gani da idan su cewa da aikin gabubba wannan abu ya faru kawai da fatan kun gane ma'ana an kira shi amali ne ba wai saboda babu na aqidar ba yawa an kira su amali saboda kasancewar da gabubban jiki ake aikata su mai sujada ga gunki da goshin sai dora haka nan mai wulakanta alqur'ani da hannunsa ko da kafarsa da makamancin wannan ko tofa yau haka nan mai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bakinsa yayi haka nan mai izgilanci da addini shi ma da bakinsa yayi to amma kaga waɗannan duk gabubban jiki ne suka yi duk da haka kuwa an ce mutun ya fita daga addini gashi kuwa an ce mana kafircin da ya auku da gabubban jiki to kafirci ne karami ba ya fita mutun daga addini to ya waɗannan su kuma bayan ijma'in malamai ya tabbatar mana cewa in mutum yayi su ya fita daga addini to shine sai yake cewa ai waɗannan ayyuka ba wai an sa su a cikin ma'ana zaka iya cewa an sa su ne a cikin ko an kira su amali ne kawai daga babban aiki ma'ana kafirci ne na aiki an kira shi haka ne kawai saboda kasancewar an same su ne da aikin gabubba kawai ga abin da yake bayyana ga mutane walakinnaha amma dukkaninsu la taqa'u illa ma'a zahabi amali alqalbi ba sa aukuwa sai bayan shi aikin zuciya an neme shi an rasa babu shi me aikin zuciya min niyyatihi da niyya wa ikhlasihi da ikhlasi wa mahabbatihi da soyayya wa inqiyadihi da kuma jawwarsa nan me yake nufi anan abin nufi anan waɗannan al'amura da aka bayar misalin su guda hudu ba sai na sake maimaita su ba kada ci mana lokaci ai kaga gabubban jiki ne suke yin su tare da cewa malamai duk sun hadu duk wanda ya daya daga cikin waɗannan to ya kafirta kafirta ma'ana shi ba musulmi bane to shine sai yake cewa wannan an kira su da wannan suna ne ko kuma ka iya cewa ba wai ana kiran su amali ne kawai ba sai saboda kawai da jikin aka aikata su amma duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan sai ka samu cewa wato aikin sa na zuci can ba mun yi magana akan ayyuka amalul qalbi ko amalul jawarihi menene amalul qalbi da niyya da ikhlasi tawwa sannan kuma da mahabba soyayya waɗannan abubuwa da kuma inqiyadi da jawuwa ka yarda cewa zaka jawo zuwa ga hukuncin nan da aka faɗa to waɗannan al'amura guda hudu sai da aka neme su aka rasa babu su a zuciya sannan aka yi wannan aikin ma'ana mu yanzu mu bada misali ɗaya-ɗaya akan kowanne wanda ya sujada ga gunki kafin ya je ya sujada nan ga gunki sai da ya yarda da cewa bai yarda ya sujada ga Allah ba yanzu gunki zai rika bautawa yawwa zuciyar sai da ta warware imani da Allah sannan aka je aka bautawa gunki haka nan wanda zai zaka ga ya dauki qur'anin ya jifa da shi ko ya jefa masa kazanta ko ya tofa masa yawo ba zai aikata wannan ba muddin mai hankali ne sai bayan ya gama kafircewa da qur'anin cewa bai yarda da shi ba mun gane wannan yawa sai da aka samu aikin zucin sannan wannan aikin na waje ya bayyana haka nan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya da za ta hadu ya yi musu bayanin cewa yana san annabi bayan ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai yarda da zancensa mun gane wannan sai idan ya tuba wannan kuma wani hukunci ne daban Allah shi ya san zuciyarsa zai iya karbar tubansa amma hukunci a shari'a sai an yi masa hukunci mun gane wannan shi kuma haka nan kuma wanda zai izgilanci ga addini shi ma ba zai ce maka a zuci ba haka bane a zuciyarsa sai da yaji yana sako-sako da addinin imaninsa ba shi da karfi sai ya samu dama ya faɗi kalma marar kyau akan addinin musulunci mun gane wannan to shi da abin da yake nufi ma'ana dai kar ka rudu ka ce a'a shi dama maganar ta'arifi ai malamai ne suka ta'arifin ko su ne suka ce kafirci babba a zuci yake kafirci karami a gaɓuɓɓan jiki yake bai je zuci ba su suka kawo wannan to nan shine yake malaman istidrakin cewa duk da fa an ce kaza to ka gane akwai wasu ayyukan da daga gaɓuɓɓan jiki ake yin su amma duk da haka suna fidda mutum daga addini kuma kafircin su babba ne amma me yasa saboda ba sa aukuwa sai bayan kafircin zuciyin ya zauna da gindinsa shikenan in an fahimci wannan insha Allah to sai yake cewa la yabqa ma'aha shay'un min dalika babu wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da niyya da ikhlasi da kaunan nan da kuma jawuwa da yake wanzuwa tare da waɗannan ayyuka ma'ana in dai akwai wannan sujada ga gunki akwai wulakanta qur'ani zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da izgilanci da addini to ba za ka bunciki zuciyar mutum ka ga cewa akwai wannan ikhlasin a zuciyarsa ba ba za ka samu a zuciyarsa kuma akwai san Allah da jawuwa zuwa ga hukuncinsa ba sai ce fahiya su waɗannan ayyukan wa in kanat amaliyatan duk da cewa a aikace aka aikata su fi zahiri a zahiri a bayyane fa innaha mustalzimatun للكفر لاعتقادي su suna lazimtar kafircin nan na zuci ba dama a raba su in ka gansu to ka tabbatar da a zuciyar akwai wannan kafirci ba dama ya zama cewa mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san me yake yi ya ce maka musulmi ne shi mun fahimci abin yawa sai ce wala budda wannan ba makawa tilas wannan duk ƙarshen jumlar ne ma'ana fa innaha mustalzimatun lilkufri lilitiqadi wala budda dole ne ka samu cewa tabbas suna hade da wannan kafirci na zuci na aqida sai ce walam takun hadhihi litaqa'a waɗannan abubuwa da muka ji ba za su auku ba illa min munafiqin sai idan mutum munafiki ne in ka ji mutum yayi ɗaya daga cikin wannan to dama munafiki ne mariqun mai fita shine mariq mai fita daga addini yawa aw mu'anidun ko kuma kangarere maridun mai bijilewa duk ma'ana su da yawa ko mutumin da ya kangare baya san Allah baya san addini yace shi ya fasa addini in ba shi ba ba mai fadin wannan abu amma haka kawai ana zaman lafiya mutum ya zo ya faɗi irin wannan kalma ko ya irin waɗannan ayyuka na gabuɓa to ba za ka same shi kuma a zuciyarsa akwai imani ba da fatan an gane shi ne sai ya shiga wani abu sai ce wa hal hamalal munafiqina fi ghazwati tabuka على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك معنى إلا أمبا ونن أبومبا منين يدو كي منافقي ألوك سنت فيها ياك إن تبوك حس شيء كذلك كذلك شيء كذلك كذلك ننظر من بيان ونن سيكوما أبو أصلي lokacin da aka tafi yakin Tabuka, mun san yakin Tabuka a wata shekara aka ko aka fita zuwa yakin wata shekara ta hijira, shekara ta tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa domin labari ya samu cewa Rumawa sun yi sansani a Sham, domin dama Rumawa nan ne hidkwatar Rumawa, abin nan hidkwatar su Sham ne. Kullun ina ga manan an ce Rum a Qur'ani da tarihin musulunci ana nufin daular Byzantine da ta yi daula a Sham da kuma Misra, yawwa ba ana nufin Rum Italiya ta yanzu ba, yawwa. Domin musulunci bai kai ga Italiya ba har zuwa lokacin da aka fidda musulmi daga Spain, yawwa ya dai shiga Spain ya kusa shiga Faransa. To mu kyale wannan zantan Tabuka, yakin Tabuka ya auku ko in ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan labari ya fita a shekara ta tara don tinkarar mutanen wato waɗannan Rumawa. A hanya kuma aka sha wahala tafiyar daga Madina har zuwa yau din nan zuwa Tabuka a lissafin kilomita na zamani yanzu, yana nan ka fita daga Madina ka kama hanyar da za ta tafi Tabuka a rubuta 700 kilometers, kilomita 700 duk a cikin Saudiya. Sai ka je wannan wuri, sannan sai kuma wuce, ana wucewa kuma sai ruwa, sannan kuma sai a shiga Falastin. Da fatan mun gane. To wannan lokacin da aka yi wannan yaƙi, mun san shi ne yaƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dora wa kowa wajibi sai ya fita ba irin wannan yaƙi. Sauran yaƙoƙi za a faɗa ne cewa duk wanda ya shirya za a yi kaza, a shirya kowa ya fito da makaminsa da abin hawansa za a tafi. To amma yaƙin Tabuka wajabtawa aka duk wanda bai je ba aka ɗauka munafiki ne. Shi yasa ai kun san kissar Ka'ab ibn Malik da ya ba da labarin rashin fitarsa, kuma ba shi da uzuri, ba shi da, yana da komai, ya ce bai taɓa wani yaƙi shiri irin wannan yaƙin ba, yana da dokinsa, yana da kayan yaƙi, yana da komai, amma haka kawai yana ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da jama'a shi yana zaune, bai san wani uzuri ba, haka kawai ya zauna. To akwai munafikai da ma ba su je ba, wasu daga cikinsu, wasu kuma sun tafi, an tafi da su. To a lokacin nan da ana har lokacin da aka dawo ya zo ya ba da labari cewa shi fa ba shi da wani uzuri, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a saurara sai Allah ya hukunce a kansu. Wannan kun san kissa samu kyaleta. To zantan dai shi ne yakin Tabuka da aka tafi ana dawowa, da aka je dama ba a yakin ba, ko an yi? To kaga wannan ya kareta mana zantan mai kissan nan, ko mai kissar yakin Tabuka mai alina, yawwa wannan ƙarya ce, ba a yi ba, asalin yakin ba a yi shi ba, ballanta na waɗannan kisoshin su faru. Sayyidina Ali ya samu ya dau madaurin dokin sa, yana ja dokin ya tsinke kaman dokin kara, ko yawwa. To irin waɗannan abubuwan ba su faru ba, da sun faru ba laifi a faɗa, to amma ba a yi ba. Da aka yakin da aka tafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa abun da aka bashi labari ba haka bane, ba shirin nasu ba su fito din ba, shikenan sai ce a dawo, shine aka dawo. To daga baya da ya samu labari shine ya sa jeshin Usama ibn Zaid su fita, shine lokacin rasuwarsa ta zo a shekara ta 10 lokacin Usama zai fita, kun san wannan kissa da ba. To a dawo wannan suna cikin tafiya a dawowa, akwai riwayoyi da suka zo daga malaman tafsiri sun ambata su yadda abin ya kasance, kamar da al-Imam at-Tabari ya ambata, da wasu malamai dai na tafsiri sun ruwaito riwayoyi daga Ibn Umar, akwai Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi, duk an ruwaito maganganu daga wurinsu cewa wasu daga cikin, hakanan Zaid ibn Aslam, wasu daga cikin munafikai ana cikin tafiya ana dawowa Madina, sai wani daga cikin munafikai aka ji yana cewa shi bai taɓa ganin irin waɗannan ƙurra'in namu ba, waɗannan makarantan namu, yana nufin sahabbai, malaman sahabbai. A da in an ce ƙurra'u ana nufin fuqaha'u, malaman addini, zamanin sahabbai da tabi'ai. Sai ce shi bai taɓa ganin mutane masu kwaɗayin cin abinci da kuma yawan surutu da tsoro a wajen haɗuwa da abokan gaba ba irin waɗannan masu karatu. Yana nufin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki duka. To shine sai Auf ibn Malik, ɗaya daga cikin sahabbai, sai ya ji shi, sai yake cewa kai ka faɗi wannan magana, wallahi kai munafiki ne, kuma sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Auf ibn Malik ya taho yayyo gaba, ya zaburo dokin sa har ya sauri ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba ana cikin tafiya, yana kokarin ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka shiga sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da wannan aya wata aya ce ita ce wannan wala in sa'altahu la yaquluna innama nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum shine aka saukar da wannan aya to shine Allah madaki yake cewa qalu kalimatal kufri sun fadi kalma ta kafirci nan shine dama mawdu'i shahid kalmar da suka fada ta kafirci ce me ce ce kalmar cewa suka yi kun ga injili suka yi addinin musulunci da musulmi wannan malaman kaza da duk kun cika ƙarya sai tsoran tsaya sai kaza da kaza ai shine abin da suka fada ko amma akan wannan aka kafirta su saboda me injilin ga addinin aka yi ba wai shakhsin waɗannan ba dinda cewa yi qurra'una haula'i kuma yana nufin haddasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in annabi sallallahu alaihi wasallam ayi injili da shi ku kaga kafirci ne mun fahimci wannan yawa to shine sai kawo wannan qalu kalimatal kufr sun fadi kalma ta kafirci wa kafaru ba'da islamihi kuma suka kafirta bayan musuluntarsu wannan kun ga nasi ne kurkuru cewa ashe mutum yana iya kafirta bayan ya musulunta a tafiyar da aka yi in an tsaya sallah to haddasu fa sun yi sallah ko in ana fadin wani zikiri su ma sun fadi wani zikiri amma duk da haka wannan kalmar da suka fada ta cire su daga cikin al'ummar musulmi saboda sun yi izgili da Allah sun yi izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'mini Allah ya tsare mu to shine ce wa hammu bima lam yanalu kuma sun yunkura su samu abin da ba su samu ba sun yunkuri burin su shine su ga an ci nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kuma samu wannan ba Allah madauki ya hana wannan damar ba su da abin da suke so illa su ga an fadi to an dawo ba a yaki ba ballantana a ce an ci nasara ko ba a ci nasara ba mun fahimci wannan yawa Allah madauki ya sauki to sai ce babu abin da yasa waɗannan munafikai suka faɗi wannan magana illa zalika sai wancan ma'ana abin da ke cikin zuciyarsu na rashin yadda din nan shi harbo wannan magana suka faɗi ta yawa da imani mutum ba zai izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma'a qaulihim tare da fadin su lamma su'ilu yayin da aka tambaye su littafin nake karanta yawa ma'a qaulihim tare da fadin su lamma su'ilu yayin da aka tambaye su innama kunna nakhudu wa nal'ab lokacin da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kun fadi wannan magana sai suka ce wallahi ya rasulullahi ka san in mutum yana tafiya ya gaji to haka akwai bukatar yar hira haka mu dan debe wa kanmu kiwa haka shi yasa kawai muka fada ba ma nufin komai amma duk da haka ba yawa suna nufin ba har zuci ba to shine ila qaulihi har Allah madauke ce qul abillahi wa ayatihi to ka ce da su abillahi yanzu ku da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum tastahzi'una za ku yi izgili kuka rasa duk duniya abinda za ku yi izgili da shi sai Allah da manzon Allah da ayoyin Allah sai ce la ta'tabiru ba wani ujiri da za ku kawo kun gani shi ne ma'anar la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan imani kun ga wannan magana kurkuru take cewa lafazin istihza'i da izgilanci na fidda mutum daga addinin musulunci kaga ba Allah madaukaki ba zai faɗi wannan a ce ba haka yake nufi ba ko ya ce kufur ba'da iman sannan ya ce kafaru ba'da islamihim nan kuma ya ce kafaru ay qad kafartum ba'da imanikum an faɗi islam can nan kuma an faɗi iman dan haka duka an kore kaga ba zantan ma ka ce ai wani ko ta'wili ce ai wani gun islam din aka kore musu an bar musu imani a imani aka bar musu an kore ai imani aka kore aka bar musu islam a farko sai da aka kore islam din kun fahimci abin da nake nufi anan yawa saboda mun san ma'anar islam da iman mun tattauna a baya to dukkanin su babu abun waɗannan saboda fitar da suke daga addinin musulunci sakamakon izgilin da suke da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya tsare mu malamai suna cewa dangane da abin da ya shafi fadin sa da yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qul wannan umarni ne daga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma waɗancan mutane malamai suka ce wannan yana nuna mana ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana hukunci ne da abin da aka saukar masa ma'ana a wannan irin hukuncin ba a bar shi ma shi ya hukuncin da kansa ba yawa bai ce komai kafin ya faɗi abin da zai faɗa Allah ya saukar da wannan hukunci dan haka kawai zartar da hukunci zai wani abin kuma na biyu billahi nan me ake nufi istihza'i billahi bi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi yawa izlilancin ya shafi zatin Allah da sunayensa da siffofinsa a wata riwayar da ba wannan ba gashi nan na kawo mana banda waccan ta Auf ibn Malik kata da ma ya kawo ta waccan din cewa wasu mutum biyu ne ko wani mutum kai ya faɗi wata magana da muka ambata cewa ai suna magana ne ta ɗaya bakewa dan zance ya dan mantar da su wahalar tafiya to akwai wata riwayar daga Mujahid shi Mujahid yana cewa wani mutum ne daga cikin ko kuma wasu daga cikin munafikai suna hira a tsakaninsu suna cewa wai Muhammadin nan yana ba mu labari wai haka kawai zai iya baka labarin cewa ga raƙumin wani can ya bata an same shi a wani wuri ma'ana ya dade yana wani misali a ce mutum raƙumin sa ya mutu an nema an rasa kawai sai ba mu labarin cewa ku je wadi kaza yana nan shikenan iya abin waya ga masa cewa wani ya san gaibu ai ba lalle bane a je a samu kaga wannan menene izgili ne ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Mujahid a riwayar sa yace saboda wannan ne aka saukar da wannan ayar a wata riwayar wadda Ma'mar ibn Rashid ya ruwaito daga Qatada ibn Da'ama as-Sadusi shi ce waye wasu daga cikin munafikai sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hirarsu ba sun ga masa ba kai suna hirar tsakaninsu sai suke cewa waye zunnu Muhammad shi zunnu Muhammad ne yana zaton zai iya zuwa ya rushe daular Rumawa ne dama me yake shi ai dole ma dama mu dawo ba abin da zai faru kawai ku duba fa ku haka kawai a zo shi kadai da abokansa suke wannan zance shine sai Allah madauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana duk dai kaga magana ce daga waɗannan mutane munafikai wasu malaman kuma suna cewa wannan maganar wasu mutane ne a cikin mu'minai amma masu raunin imani saboda nisan su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar larabawan kauye ba su san yadda abubuwa suke ba suka faɗa ba tare da sun udilci wani abu na kafirci a zuciya ba amma saboda razana su da cewa tabbas duk wanda ya irin wannan zai kafirta aka saukar da wannan dan wannan abun area ce da ba a zuwa kusa da ita kada wani ya sake irin wannan saboda me wasu malamai suka ce domin kafin wannan lokaci da ma an ci karfin munafikai a Madina kafin shekara ta 9 wasu malaman abinda suka faɗa kenan cewa zaman la'alla ba ma munafikai bane wasu kauyawa ne ba su fahimci musulunci yadda ya kamata ba suka faɗi wannan lura da tarihin cewa kafin wannan lokacin an ci karfin munafikai babu su amma dai mafi yawan malamai abinda suka faɗa shine maganganun nan na farko gurgurdan ruwayoyin da suka zo a littafin tafsiri kuma asanidin su ingantattu ne wasu daga ciki da fatan mun fahimci abu yawa ala ayyati hali babban abin da ke nuna mana shine izgili da Allah izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili da ayoyin Allah kafirci to ya izgili yake da ayoyin Allah tunda yace abillahi sai ce wa ayatihi sai ce wa rasulihi ayoyin Allah mun sha magana anan iri biyu ne ayat matluwa da kuma ayat kauniya in an ce ayat matluwa ayoyin da ake karanta su ana nufin alqur'ani to daga nan ne malamai suka dauko cewa duk wanda ya izgili da alqur'ani to nassin qur'ani ya kafirta shi tunda ya ce qul abillahi wa ayatihi ayatin nan wanne ne qur'ani ne kuntum tastahzi'un kuma ga hukunci kad kafartu a ce kenan izgili da qur'ani kafirci yawa sannan kuma izgili ta wani bangaren da al-ayatul kauniyya ayoyin Allah na halitta sun al-ayatul kauniyya misali abinda aka san zai faru yana faruwa na halittar Allah sai kai masa izgili ko kai izgili da Allah akan ya halicci wani mutum da wata irin sura ce jiya da Allah ya wannan kai Allah ma ko baya san ka ne yayi ka iri kaza kaga ba shi kai wa ba'ar ba nan Allah sunan Allah ka ambato a cikin abu da cewa kai kaga wani kaza amma cewa kai jiya da Allah da ya tashi wani abu ma kawai ya rasa yadda zai sai irin kaza to wannan izgili ne ga Allah to wannan kufur ne saboda istihza'i ne bil ayati wani iri alkauniyya ko kuma fitar rana ko abinda ke faruwa na misali kusufi ko kusufi ko ruwa da yake saukar ruwa misali irin ruwan na da yake faruwa yanzu kwanan nan da muke ciki na wato ta'adi da akan samu gogonaki da gidaje mutum ya faɗi wata kalma ce to kuma Allah haka kaso azabtar da mu da irin wannan mu ba haka ba daidai ba, misali mutum ya faɗi irin wannan, kamar wanda kwanaki nake ba ku labari, wani yana cewa wai ya wuni yana jin yunwa bai ci abinci ba, ya zo ya samu abinci yake cewa wai yanzu Allah in ban da wai Allah ya masa wulakanci, tun safe shi yake jin yunwa bai samu abinci ba, sai yanzu wai Allah ya wulakanta shi dan ya san shi ba ya ci, ya faɗi wannan magana. Allah maɗauki ya sauke. To kun ga duk wannan kalmomi ne da suke nuna me, cewa zuciyar mutum babu imanin nan da Allah. To Allah maɗauki ya sauke. To sai yake cewa wa rasulihi, hakanan izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wancan izgili ga annabi, kamar wancan wanda yake cewa yanzu shi yana tsammanin zai ci rumawa da yaki. Kaga wannan izgili ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mai maganar cewa zai ba da labarin gaibi, waye ga masa cewa abun haka ne. Kaga wannan duka izgili ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan abinda zai iya faruwa ne, kowanne duk abinda zai dangana wata na ƙasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kafirci. Allah ya kiyaye mu. Mun san malamai sun yi rubutu da yawa akan wannan matsala, musamman kuma banda littafai ma da daddu daga cikin manya-manya littafan da aka rubuta akan hukuncin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko ya sunansa As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul, wato takobi ne zararre akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Littafi ne bayan sa ba a yi littafi irin sa ba, kara mutunci da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kar a zage shi, kar a ci mutuncin sa, kar a taba shi da wata na ƙasa, to ba irin wannan littafin. Haka nan a zamanin da aka muka samu kanmu yanzu a cikin irin sakamakon abin da ya auku na wasu kasashen Turawa da suka rike cartoon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan ya haifar da an yi rubuce-rubuce masu kyau masu ƙarfi. Na san har ƙungiya aka kafa a Saudi Arabia akan a wasu a wannan shekarun, ƙungiyar taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai duk rubuce-rubuce aka yi, sai da aka yi wata mausu'a, wani encyclopedia na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalolinsa da darajojinsa, aka yi ta zuwa yarka da yawa, aka yada ƙasashe domin a tunawa mutane cewa wannan manzon fa yafi ƙarfin a yi masa irin wannan abun a zamanin. To na san mutane da yawa a kasashe da yawa ma ko ina an yi irin waɗannan wasu lakcoci, wasu kuma rubuce-rubuce, wannan ba za su iya lissafuwa ba. Haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai akan duk musulmi babban haƙƙi ne. Yau haramun ne ko da wasa mutum ya bari ya jefa kansa cikin abin da zai izgilanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kuma ya bari yayi to zai fita daga addinin musulunci. Allah ya tsare mu. To yace kuntum tastahzi'un, yace la ta'tadiru. Malami suna cewa wannan la ta'tadiru nahayu ne, aiko hani ne, kada ku yi uzuri ma. Sai malamai suka ce wannan sunansa tayis. Tayis me tayisi? Yanke kauna, ka yanke wa mutum kauna, ku fidda ran ma cewa za a karbi tubanku. Saboda me wannan abun yayi girma, shi yasa malamai suke cewa abin da yasa Allah madauki yake cewa kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi dinna, suka ce akwai wata ma'ana da zaka hango. To abinda ake nufi shine yanzu kamar duk duniya kun rasa abin da za ku izgili da shi, sai wannan gefen guda uku da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda yayi wannan kuwa uzurin sa ba za a karba ba, ma'ana koda yana da uzurin in ya kawo ba za a karba ba. Shi yasa malamai suka sa kun ga idan mutum aka kama shi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me hukuncin sa? Kiza, akai shi gun shari'a, shari'a ta kashe shi. Kuma koda a zuciyarsa ya tuba, ya ce ya Allah na ka gafarta mini, na tuba, na san da gangan ne wannan abu, ya Allah na tuba, na dawo musulunci, to Allah zai karbi tubansa in ya so. Mun fahimci wannan? Amma a duniya hukuncin nan za a ci gaba a zartar masa shi. Wannan shine maganar malamai mafi ƙarfi. Yawwa, to wannan shi yasa malamai suka ce la ta'taziru, hani ne kada ma ku kawo uzuri. Uzurin domin ko kun kawo ba za a karɓe shi ba, shine ake nufi da tayisi. Allah sauke. Sai ce qad kafartum ba'da imanikum, kun kafirta bayan imaninku. Sai ce wa nahnu, to wannan dai shine ita ce kiskar bayanin wannan aya din, bata isa ba, tunda ba darasin tafsiri muke ba, akwai maganganu da yawa akan wannan aya din. In kun koma littafan tafsiri insha Allah za ku fa'idanta da maganganun da malamai suka akai, amma maganar mu anan janibin aqida. Na'am.
Bihana
shi ba, bihana shi ba, eh ai tuba ba ku Allah madauki baya hana maganar uzuri da zai hana ai masa hukunci yawo shi aka hana ma'ana kar ma ku yi domin in kun yi ba za a karba ba shine ma'ana shine shi yasa suka sa masa suna tayyid yawo yanke kauna to sai ce wa nahnu mu a wannan bayani yana nufin su malamai lam nu'arrif al-kufra al-asghara bil amali mutlaqan ta'rifin da muka yi yanzu dai ina jin in nace ta'rifi ba sai na fassara mana me ake mai ta'rifi ba duk kun san ta'rifi bayanin ma'ana yawa bayanin da muka yi na ma'anar kafirci babba karami ba mu fassara shi da cewa shine al-amali mutlaqan shine kawai duk kafircin da ya auku ta hanyar aikin gabubba ba haka kawai muka sake shi babu kaidi ba ba haka muka yi ba bal amma abinda ake nufi da kafirci na aiki ko karami mu ce masa na aiki shine bil amali al mahab shine kafirci ne na aiki aikin kuma tsantsar aiki babu aikin zuciya ciki to wannan shi ake nufi da al kufr al asghar kun gane yanzu kun ga kenan yanzu an ƙara bambance mana bamu a fidda mu daga wannan rikicin ba zan yi ko kun fahimci me yake nufi in muka tsaya akan tarifin farko da me aka ce mana kafirci babba shine me na zuci kafirci karami shine na gabubban jiki to yanzu ga waɗannan ayyuka hudu da makamantan su malamai sun ijma'i duk wanda ya aikata su ya fita daga musulunci to sai a ce kenan to dama can da muka ce muku kafirci karami shine na gabubban jiki to ba abinda muke nufi kawai a ce babu kaidi daga an ce kafircin aiki ne shikenan ya zama kafirci ne karami baya zama ya fita mutum daga musulunci a'a abinda nufi ke muke nufi da kafirci karami shine idan ya zama al'amali ne kuma mahban wato kafirci ne na aikin gabubban jiki kawai tsantsa babu zuciya yawwa in aka samu zuciyar ba ta yi aikin ba gabubban jikin ne kawai suka yi aikin to anan ne sai a ce wannan kafirci ne karami kun gane insha Allah amma in an samu na zuci to kafirci ne eh itikadi shine babba da ke fidda mutum daga musulunci da fata an gane sai ce bal mun yi ta'rifin sa ne bil amali al mahd alladhi lam yastalzim al i'tiqada wanda bai lazimci sai an samu itikadi ba in ya zama za a iya rabawa na zuci daban na gabubba daban to wannan aikin da zahiri aka yi shi kawai da gabubba babu aikin zuci a ciki to wannan shi muke nufi da al-kufru al-amali kuma shine al-kufru al-asghar amma in ya hadu ya lazimtu da zuciya to ya zama sunansa ne kafirci ne babba ya hadu da wancan na itikadi yawa mun kira shi amali ne kawai saboda ana ganin sa a zahiri da gabubban jiki akai shikenan an gane insha Allah ولم يناقض قول القلب ولا عمله كما بيورware furci ko kauli magana ta zuci da kuma aikin zuci ba menene magana zuci menene qaulul qalbi kuma kuma ta ba at-tasdiq yawa amalul qalbi kuma shine me shine an-niyya wal ikhlas yawa mun karanta du'a ba to da fatan wannan tambayar da mun gane ta to mu je tambaya ta gaba
ila kam ismun
yan ila kam
ismin
na'am
yan kasimu kullu min al-zulmi wal khusuki wan nifaq
na'am
yan kasimu kullu minhuma ila ismayn
na'am
akbaru wa huwa
al-akbara
akbara wa huwa al-kufr wa asghara duna dhalik
طيب تبي شاك بقى بسم كلام تشرحي ياتي الى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق اي منجي اكو زالنتي اكو فاسقنتي اكو منافنتي دابا يا جماعه نسوا بايا يعني من جماعه ده مغنى كافرتي كافرتي نوعي نوعين سا منجي سنن منجي كما ربوارسا تبنغران محلنسا da gabubban jiki da kuma na zuci mun ji kowanne ba sai mun maimaita ba to sannan shi zalunci fa kashi nawa ne fasikanci ma kashi nawa ne munafinci ma kashi nawa ne gashi sai ce yanqasimu kullum minhuma ila qismaini kowanne daya daga cikin waɗannan kalmomi guda uku ya kasu kashi biyu أكبر أكوي ببا هو الكفر شيني كافر شي وأصغر دكومك ألمي شيني دون ذلك وانا بيكي كافر شي با طرح لن كافر مشيكنا نغمنا وني بياني أبا يدا ما من شافت دليل ان دني سامع لمي سلك التقسيمي كسا أبوبوا كشي كذا شيني سبو دي نصو شي سنزو أكي yanzu misalin da muka yi a baya me yasa aka raba kafirci babba zuwa karami a ce wannan na fitar da mutum daga musulunci wannan baya fitarwa saboda an sami a Qur'ani Allah madaukaki ya kira wani abu kafirci da aka kira shi kafircin san kuma a wani wurin ko a Qur'ani ko a hadisi sai muka ga an kira mai wannan aikin da sunan mumini ai mun wannan ba ku manta ba yawa to wannan shine zai sa sai mu ce ai ko maganar Allah babu tuka da walwala dan me zai kira shi mai mumini a can nan kuma ya kira shi kafiri in dai nan kafirci ne mai nuna ma'anar ya fita ya zama ba musulmi ba to can an kuma ce masa mumini to kaga kenan an samu tuka da walwala maganar Allah ku babu tuka da walwala dan haka sai malamai su ce to wancan kafircin da aka ce a can abinda ake nufi da shi karami tun daga shi nan an kira mai irin wannan aikin da imani kun fahimci wannan ko to dalilin da yasa ake samun wannan taqsimin kenan a raba abun kashi biyu to akwai inda a Qur'ani zamu ji zalunci an yi amfani da zalunci an yi magana akan ƴan wuta masu dawwama wanda suka aikata kafirci akwai inda kuma aka faɗi zalunci yana nufin wani abin da bai kai ga kafirci ba to shi ma sai malami suka ce to kafirci shi zaluncin nan haka fasikanci haka munafinci to shi ma ashe mu kasa shi kashi biyu akwai babba mai fidda mutum daga addini sunansa kufuru akwai kuma karami wanda iya sunansa kenan zalunci fasikanci ko munafinci karami na aiki na fata mun gane wannan duk gashi zai kawo mana misalan su ɗan uwa musulmi kamar da kullun nake faɗa mana muna karanta wannan babi ne mai muhimmanci da yake buƙatar ka tsaya ka nutsu sosai kamar da kuke cewa a Hausance ko a masa karatun ta nutsu yawa in baka fahimci wannan gun ba to zaka samu matsaloli wajen fahimtar nasoshin alqur'ani zaka riƙa ji a wasu ayoyin an kira abin da yake kafirci ne a kira shi fasikanci kai kuma idan ka dauki cewa kalmar fasikanci duk inda take a Qur'ani ana nufin me abin da yake saban Allah kamar zina da shan giya da makamantansu ba fita daga addinin musulunci sai ka ga inda Allah madauki kuma ya kira masu kafirci an kira su fasikai akwai shi a Qur'ani ai ko ga misalan sa sai ce ma misalu kullim min adh-dhulm al-akbar wal-asghar me misalin kowanne ɗaya daga cikin zaluncin nan babba da ƙarami la Allah iya zaluncin zamu tsaya saboda lokaci zamu kokari mu gama shi har ƙarshe yace misalul zulmil akbar misalin zalunci babba ma zakarahu Allah ta'ala fi qawlihi shine abinda Allah madauki fadi a cikin fadin sa da yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله ما نكيتي ولا تدعو ونن هني نيكو ولا تدعو كركلا من دون الله ما لا ينفعك أبن دبذي أمبانيك با من تبا بينا وتدك تشين قائدو جيد ما لمن توحيد سكي فدي تيوا إذن أكتي يدعو من دون الله ko wala tad'u min dunillahi in an ce min dunillahi to du'a'un wanne iri ake nufi du'a'u ibada ake nufi ba du'a'u mas'ala ba mu ai kun san banban tsakanin du'a'u ibada da du'a'u mas'ala yau kullun ana nana ta muku insha Allah du'a'u mas'ala shine addu'a ta roko ya Allah bani ya Allah bani ya Allah bani du'a'un ibada kuma ita ce ita kanta ibada ainihin ibada da kai sallah me take ibada ce a cikin ta ai akwai kazo kai ne dan Allah ya baka lada ko kuma sannan akwai zikirori akwai abin da ba lalle ibadar wani abu ka roka a ciki ba amma dai ibada ce kuma akwai addu'ar kana fatan a karba kuma amsa maka abin da kake so to nan shine ake cewa du'a'u ibada haka nan zikiri du'a'un ibada ne wanda babu su'ali a ciki to idan kana karanta Qur'ani malaman aqida suke cewa in aka ce wala tad'u min dunillahi in tad'u min dunillahi tabiyo bayan tad'u to suka ce tad'u nan ana nufin ibada ai ma'ana wala ta'bud min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka mun fahimci abin yawa duk da zahirin abin yana nuna du'a'un mas'ala cewa karka roki wani wanda ba Allah ba wanda ba zai amfane ka da komai ba kuma ba zai cuce ka da komai ba ma'ana ba zai isar da cuta ko ya kauda ita daga kanka ba kuma sannan ba zai amfane ka da komai ba Allah ya ce fa in fa'alta in ka aikata haka din fa innaka wa ake ga wannan manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ake ga fa in fa'alta in ka aikata wannan fa innaka idan min adh-dhalimin to a wannan lokacin da ka aikata hakan kana cikin azzalimi Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake annabinsa ba zai zalunci ba ba zai kafirci ba ba zai shirka ba don haka da mu ake amma na sha ga mana wani darasi akan wannan ba sau dai ba cewa sau da yawa in ka karanta alqur'ani zaka ga in Allah madaukaki yana magana akan abin da ya shafi hani akan shirka to yakan in zai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake farawa ba saboda annabi zai shirkar ba fa yanzu ku duba ku ga a suratul isra'i da ya fara ta da wala taj'al ma allahi ilahan akhar ku ga da sigar mufradi ya fara ta ko karka sanya tare da Allah wani abun bauta wanda ba Allah ba da ya faɗi kuma abubuwa kar ai zina kar ai almubazzaranci a kyautata ma iyaye da sauransu dokokin nan da ya kawo da yawa a cikin suratul isra'i da ya zo rufewa kuma har yanzu sai sake rufewa da wala taj'al ma allahi ilahan akhar haka ne ko yawa haka nan in ka duba inda Allah madauki a cikin suratul zumar yake cewa walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika sai ce la in ashrakta duk haka kaga sai zo da sigar mufradi an yi wahayi gare ka da waɗanda suka zo gabaninka da za ka yi shirka to la yahbatanna amaluka da ayyukanka dukka sun bashi wala takunanna min al-khasirin da kuma ka zama cikin tababbu haka fa ake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina wani kuma wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai zo ya saukaka lamarin shirka yaga cewa ba komai kaga wannan ba didi bane yawa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wannan to anan ma irin wannan ce sai aka ce wala tad'u min dunillahi karka kira karka roki wani wanda ba Allah ba wanda ba zai amfane ka da komai ba ba kuma zai iya ture wata cuta daga kanka ba in ka aikata wannan to kana cikin azzalimai to kun ga nan hani akai akan shirka sai aka ce in kai kana cikin azzalimai in ka dauki ma'anar zalunci shine kawai laifin ka cuci wani kawai kaga nan wannan ma'anar ba ta tafi daidai ba saboda an yi hani ne akan bautar wani Allah sai aka kira wannan abun zalunci ashe kenan zalunci iri biyu ne akwai zalunci karami akwai zalunci babba shikenan abin da ake so a fahimta wa qawlihi da fadin sa da yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba wannan kun san shi a tafsirin alqur'ani inda Allah madaukaki yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun har sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suwane ne a dake cewa suwane ne za su zama cewa ba su taba zaluntar kansu ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ai ba ku fahimta ba ba wai zalunci kamar yadda kuke tsammani bane kaga ace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai wannan tafsirin shi ma cewa ba zaluncin da kuke tsammani bane mutum ya zalunci kansa a'a yana nufin zalunci anan shirka ake nufi shi ba ku san sai har ya kawo musu wannan ayar ba ku tuna maganar Luqman bane da yake ga ma dan sa cewa ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun adhim ya dan dan nan nawa kada kai shirka da Allah domin ku shirka zalunci ne mai girma ashe kenan shirka kafirci sunansa zalunci ana kiransa zalunci ɗaya daga cikin sunayensa akwai zalunci a ciki kun fahimci abin to sai kuma yace wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaki da yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar innahu lalle da sha'anin yake man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah ya bauta wa wani wanda ba Allah ba faqad harramallahu alayhi aljannata to Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar kuma makomarsa da zai koma inda za a tattara shi ya koma ya zauna ita ce wuta wa ma lidh-dhalimin min ansar azzalimai kuwa ba su da mai taimakon su kaga su wane ne azzaliman anan waɗanda suka yi shirka ashe kenan shirka nan babbar ake nufi mun gane bai to wacce ce kuma karamar wanda bata kai shirka ba kar mu raba darasin mu ce sai nan gaba mu karanta shi yace wa misalu zulmi alladhi duna zalika misalin zaluncin da kuma bai kai kafirci ba fa shine me ma zakarallahu ta'ala bi qawlihi fi at-talaqi cikin suratul talaq inda Allah madaukaki ke cewa wattaqullaha rabbakum haka ne ko la tukhrijuhunna min buyutihinna da aka zance in an saki mata sai Allah madaukaki ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron uban Allah ubangijin nan naku la tukhrijuhunna kar ku fidda su daga gidajen su shine la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna su ma kar su fita ma'ana in an saki mace ka'ida ita ce ta zauna gidan mijinta ta yi idda kar ka ce fita ki ban wuri ka kore ta ita ma kuma kar ta fita mun gane wannan illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai idan sun zo da wata alfasha bayyananniya kana tsoron zama da ita ma zai iya jawo wani babban bala'i sai ka ce to ki je can ki idda ki saboda dama la'alla abin da ya jawo ku rabin alfasha take aikata ko makamancin irin wannan ta zo da wani abu ne bayyananne to sai Allah ya ce wa tilka hududullah waɗannan dokokin da ake ambata iyakokin Allah ne mun taɓa bayanin hududullahi idan aka Allah madauke faɗi hudud a cikin alqur'ani sai aka biyo bayan su da falata ataduha to ana nufin maharimullahi shara'iullahi yawa in ku aka faɗi hududullahi aka yi shuru to ana nufin fara'idullahi farillan Allah kamar da Allah yake cewa a suratul nisa'i da ya magana akan gado sai ce tilka hududullahi shikenan sai aka ce waman yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin kaga nan ba a ce kar ku keta ba don haka anan ana nufin farilla rabon Allah ne Allah ne wannan rabon ku raba dukiyar gado yadda aka faɗa din nan amma in aka ce maka falata ta duha to ana nufin maharim kar ka keta rasu to nan su ne ma'ana tilka hududullahi waɗannan iyakokin Allah ne waman yata'adda hududallahi wanda ku yake ta ya tsallake iyakokin Allah faqad zalama nafsuhu to ya zalunci kansa to idan mutum ya saki matarsa ya kore ta daga gida kaga haddin Allah shine kare kore ta in ya kore ta din kaga ya keta haddin Allah to wanda yake ta haddin Allah ya zalunci kansa haka Allah mun duke kira abu to kaga nan an kira zalunci wanda iri ne karami ne saboda ba abin da ya hada wannan magana da kafirci ina fatan fahimci abu to sai ce wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madauki da yake cewa wala tumsikuhunna dhiraran li ta'tadu kar ku rike su mata in sun gama idda ku rike su ku ki wato barin su su karasa idda su su tafi sai ku sake dawo da su dhiraran dan cutar da su li ta'tadu dan ku keta iyakokin Allah sai ce wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata wannan faqad zalama nafsuhu to shi ma ya zalunci kansa kaga wanda ya zalunci kansa ba kafirci ya aikata da ya fidda shi daga musulunci ba muna fa sa an gane insha Allah to wannan misali ne na zalunci babba da kuma zalunci karami darasi na gaba insha Allah sai mu ji misali akan fasikanci babba da fasikanci karami Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi ya ba mu ikon aiki da abin da ya ba mu na ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ya ilmantar da mu abin da yake gaskiya ne ya nuna mana gaskiya mu gane ta mu fahimce ta mu tabbata akan ta har zuwa ƙarshen rayuwa Allah ya nuna mana abin da yake ƙarya ne mu fahimce shi don mu guje shi har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk